أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai, ya ba mu lahiya kuma ya ba mu ikon sake haɗuwa da ku a cikin wannan darussa na aƙidar musulunci, darussan da suke fahimtar da mu, lalle ainihin aƙida wadda ta dace mu yi itiƙadi da ita cikin zukatanmu kuma mu samu samun damar cin nasara a wannan duniya ɗin da kuma samun tsira a ran lahira. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wannan dama ɗin tare da ku bi idhnillah. Idan mun manta ba mun ƙare bayanin sifofi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma mu ce wajibul wujud yake banta da su, wanda mumkinul wujud bai da irinsu. Wannan muna ganin ibarori kamar istilahihoyi na ƴan falsafa don mutane su ɗan ƙara da su. Duk da yake bahasinmu ya game duka. Akwai ra'ayin ƴan falsafa kamar yadda muke cewa akwai ra'ayin malaman zance da kuma sauran malamai musamman tunda an ce aƙida ne za a kawo bayanin dalilai za mu kawo na Al-Qur'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam na iyalan gidan annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare su baki ɗaya da kuma na malaman zance kamar yadda muka ce musamman waɗanda suka dogara kan waɗannan mabiya ɗin na Ahlul Bait kenan shugabanni wa'annan na Ahlul Bait alaihi wassalam. Sannan muna iya kawo hujjoji na ƴan falsafa wanda suka yi daidai da ra'ayin musulunci. Saboda haka yau darasin mu ya zo inda muke son mu yi bayanin adadi na sifofin zati. Saboda mun ce sifofin zati mun ba da misalin su akwai su irin su rayuwa da sauransu. Sannan muka ce akwai sifofin aiki. To yanzu tambaya anan ita ce, malam kana iya gaya mamu adadin sifofin zati don mu san su mu kiyaye su? Saboda can an gayi wata falala da matsayi na sifofin zati wanda aka ce ana kallon zatin Allah ne kawai ba a kallon wata jiha. Sifofi ne cikakkin sifofi na kamala na Allah tsarkakeke sarki madaukaki. Saboda haka na wannan sifofin kamar muna buƙatar mu samu sani game da su. Sai mu ce amsa anan ita ce, sifofin zati na Allah subhanahu wa ta'ala su ne kamar haka yadda ake bayanin su a cikin littattafanmu. Akwai sifa ta farko rayuwa, sannan akwai ilimi, sannan akwai ƙudura, sannan akwai ji da gani a wani tunani na malamai. Kenan sifa ta ji da gani ita ma ana sanya ta cikin lissahin sifofi na zati. Amma yaya ne za mu iya lissahi akan cewa tana daga cikin sifofin zati? Sai mu saurara da kyau mu ji yadda ake bayanin sifar ji da gani yadda ake sa ta cikin sifofin zati. Don saboda mi me yasa muka ce haka? Saboda wani da ya cewa sifar ji ai dole ya kasance akwai abin da ake ji sannan za a ce ana ji, sannan haka gani dole ya kasance akwai abin da ake gani sannan za a ce wane yana gani. Kenan kamar sifa ce ta aiki, kenan kamar sifati ne fi'iliya ba sifati bane zatiyya. Musamman wanda ya gane darussan da muka yi lokacin da muka bayyana bambanci tsakanin sifofi na zati da sifofi na aiki, yanzu yana iya cewa sifa ji da gani ni ina ganinta daga cikin sifofin aiki ba cikin sifofin zati ba. Saboda mi, saboda dama an ce sifofin aiki su ana kallon hange biyu ne, zati na Allah da kuma ayyuka ko kuma abubuwan da suke a waje. Kamar sifar arzutawa kamar da muka ce, sifa ce Allah sai bayan yayi halittu waɗanda zai arzuta ake ce ma Allah subhanahu wata'ala mai arzutawa. To kana iya cewa hakanan sai farji mana, ita ma ai sai da Allah yayi abin da za a ji, sannan za a ce mashi shi mai ji ne, As-Sami'a. Hakanan sai da yayi abin da za a gani halittu, sannan za a cewa Allah Basir. Sai mu ce, kana da gaskiya? Wasu malamai sun tai akan wannan tunanin, suna ganin kamar yadda kai wannan tunanin haka sai farji da gani take. Amma wasu suka ce, a'a, ai, in ka ɗauki sifar ji, da ma'ana ilimin ji, Allah yana da ilimin ji ko ba ya da? Kuka hanyar abin da za a ji, yana da ilimin ji ko ba ya da? Yana da ilimin ji. Haka nan Allah yana da ilimin gani, tun ka yi abin gani. Kuma suka ƙara da cewa, kana iya cewa Allah yana da ikon ji tun ka hanyar abin ji, kamar yadda yana da iko da ƙudura na gani tun ka hanyar abin gani. Saboda haka nan kenan, in muka yi wannan fasarai ta ji da gani, kamar mun baida ji ɗin da gani wurin sifofi na ilimi da kuma na ƙudura da iko. Waɗanda su ilimi da ƙudura, kamar yadda muka sani, mun yi bayanin su cikin ina, cikin sifofi ne na zati. A yanzu nan ma muka faɗa su. Lokacin da muka ce sifofi na zati na Allah, akwai rayuwa, sannan muka ce akwai ilimi, akwai ƙudura. Kenan lokacin da zamu cewa Allah subhanahu wata'ala yana da ilimin ji da ilimin gani, yana da ikon ji da ikon gani, kamar mun mai da sifofin kenan zati na Allah. Kuma ka gani magana su tana da gaskiya. To idan ka ji wasu malamai kenan sun tahi akan Allah yana da sifa ta ji da gani a matsayin sifofi kuma na zati ba na aiki ba, to sun tahi akan wannan fasara din ne. Kai kuma gafarta malam, idan har ka ce a'a kana ganin ji da gani ba su tare da Allah kafin yayi halittu, sai bayan yayi halittu ne yake mai ji da gani, kuma kai ma ana baka gaskiya, saboda me? Saboda kai ka hangi ji da gani a matsayin bayan an yi halitta. Wannan kenan a takaice abin da zamu iya ganewa game da yadda mutane suke fasara ji da gani a matsayin sifofi na zati. Kenan in muka ɗauke su ma suna cikin sifofin zati, kenan kamar yanzu mun ce muna da sifofi na zati kamar guda biyar kenan. Su ne rayuwa, ilimi, iko da ji da gani. To yanzu ɗan uwana, ko ka san wace sifa ce fiyayyar sifa ta zati ta Allah? Kana iya bani amsa? Kana iya gaya mani wace sifa ce fiyayya wadda ta yi nuna kamala tsantsa ga Allah subhanahu wata'ala? Wace sifa ce? Sai in ce ka ga gaskiya, in har ka ce mi, ita ce sifar rayuwa. In kuma ba haka kai ba, to ka gyara. Sifar rayuwa ita ce sifa fiyayya wadda Allah subhanahu wata'ala ake iya cewa tana nuna kamala gare shi, tana nuna kamala babba. Dukan sifofin zati suna nuna kamala, amman sifar rayuwa sifa ce wadda har ma an samu Allama Tabataba'i a cikin littafin shi na tafsir Al-Mizan, juz'i na biyu, wanda yake so ya koma cikin juz'i na biyu, shahi na 328 zuwa 329, ya zo da bayani inda yake cewa falhayatu nahwu wujudun yatarashsha anhu ilmun wa qudra. Ku ji da kyau, yake cewa wai rayuwa wani nau'i ne na samu da kasantuwa. Kenan wani nau'i ne na sifa wadda take nuna kamala ga Allah, wadda daga ƙalƙashinta ne ma ilimi, sannan da iko din wanda muke cewa kudura suke hitowa. Saboda mi menene dalili to? Saboda idan mutum baya da rayuwa ya za a ce na da ilimi, ya za a ce na da iko, kinin rayuwa ita take gaba ga komai. In har kace Allah ba ya raye, ka gani yanzu dan nazo nace Allah ba ya raye wa iyad billah, sai nazo kuma nace maka ai Allah mai ilimi ne, Allah kuma mai iko ne, Allah mai ji ne, Allah mai gani ne, sai kace min to ina amfanin wannan sifofi din ga wanda ba ya nan, ina amfanin su? Haka nan ko ga mutum ma ko ga sauran halittu, in nace yanzu wane yana, yana ji, yana da ilimi, yana da kaza, in har aka ce ba ya raye na mamman mu kiyaye wanda ya bar dan magana da muke yi ba muna nuna wai lokacin da mutum yake raye yafi lokacin da yake a mace. Na'am, lokacin da yake raye ana iya tambaye shi ba da amsoshi bangaren mutane ho muke magana, dan nan bangaren Allah aslan bai ma kamata ka raba mai mutuwa ba, dan shi Allah kullun tun azal raye yake kuma zai dawoma rayayye. Saboda haka nan kenan mutum shi rayuwar shi da ilimi da komai tana daraja, tana nata daraja, sannan kuma bayan rayuwar shi kuma akwai tashi daraja, musamman in har ya bar abinda yake nuna ilimin shi da kuma ya rayu din kuma ya baya rayuwa muhimmanci. Amma dai da haka nan ba a kamanta rayuwa da mutuwa, ba yiwa, ba yiwa mutum ya zamanto lokacin da kake raye daidai yake da lokacin da ka mutu, ba yiwa. Kusan ma da an kwana biyu kaga an manta da kai, dama mutum haka yake. To a takaice dai mu sani cewa fa'idodin sifofi na zati gaba daya kai har ma sifofin aiki, in dai har ya kasance ba mu tabbatar da rayuwa ba, dan muna maganar tabbatar da ita, shi yasa anan wurin wanda baka tabbatar mishi da rayuwa ba, kenan mutum wanda aka ce yanzu ya rayu ya kenan an tabbatar da yayi rayuwa, yayi dai wanda bai taɓa ma rayuwar ba. Saboda mu maganar mu anan in ka fahimta, ka tabbatar da rayuwa ga Allah, in har baka tabbatar da ita ba kenan kamar ka ce dama asalin Allah bai raye kun bai taɓa rayuwa ba. To wanda kace bai taɓa rayuwa ba san babu shi, yanzu kuma ka zo ka ce mana ai yana da ilimi, zan dauke ka kenan baka san ma abin da kake cewa ba. Saboda haka nan kenan wannan ya kamata mu san shi. Bayan mun gane wannan, muna iya cewa eh mutum shi ma yana da irin gasifai, sai mu ce ba laihi bane, dama dan adam yana da sifofi har na rayuwa din irin na Allah subhanahu wataala, sai dai bambanci in baka sani ba. Bambancin rayuwa ta mutum da rayuwa ta dan adam ta ubangijin halitta shine rayuwa ta dan adam yau da gobe tana samun canji ne, yana hita daga karamar kamala ya kai zuwa ga babba. Sabanin rayuwa ta Allah, kaga tunnin ka san bambanci, rayuwa ta Allah kamalar rayuwa ce sabanin rayuwa halittu. Wannan kusan shi ma ya kamata mu bambanta, mu zamanto cikin sani cewa sifofi na Allah lallai ta nan ne muke cewa ba su kama da sifofi na dan adam ko da sauran halittu ma, saboda su sifofi ne wanda kamala su ta wuce ma iya kamala wadda malamai suke cewa ku ji da kyau, suke cewa kai kamala sifofin Allah subhanahu wataala suna ma nuna ba su bukatar wai sai an zo da dalili da a tabbatar da su. Yanzu kake da bukatar dalili game da wanda ya halitta gata nan mai rayuwa saman kasa, a cikin ruwa, a sararin samaniya, a sama, ga halittu ne suna rayuwa, kana bukatar dalili kan wanda ya halitta wa'annan abubuwan wai raye yake ko ba raye yake ba, ko yana da ilimi ko bai da ilimi, ko yana da iko ko bai da iko, ko yana ji ko bai ji, ko yana gani ko bai gani, bai bukatar dalili. Suna ganin wani abu ne ma wanda yake sananne, an san shi bai bukatar a tsaya ana bata lokaci kan shi. Wannan a takaice dangane da abin da ya shahi adadin sifofi na wajibul wujud. A nan gaba za mu zo da bayani kuma kan musamman sifofi na aiki. إن الله سبحانه وتعالى يبقى مؤيكو وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.